الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد غديا تتبت الله تبارك وتعالى دكما لدنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 16 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 2 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da kaskanta kai kafin haka muna da tambaya daya takadda ce ta musamman wani dan uwa ya rubuto abinda takaddar ta kunsa shine yake cewa malam wani hadisi ya bayyana gare ni wanda ina jin shi daga bakin wasu malamai ma'anar hadisin wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha wa'adil ka ji tsoron Allah kai adalci a fadarsa da yace masa wa'adin a kaikaice yana siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zalunci domin duk wanda aka ce yayi adalci to akai tsaye ana nuna cewa yana abin da yake shiyance adalci shine zalunci ko kuma ana ƙara jaddada masa cewa ya ci gaba da aikin da yake yi na shine na yin adalci domin adali ana ce masa idin in ka ce masa ya adalci kenan kana umarnin shi adalcin da yake yi ya ci gaba da yi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl illa kasancewar shi wannan wanda yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji tsoron Allah kai adalci shi iya abin da yake siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wato shine zalunci kamar yadda karin bayani zai zo akan haka kafin mu ida karanta takaddar shine sai yake cewa har aka samu wani daga cikin sahabbai ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da gamawa da wannan mutum domin yayi rashin kunya kwarai da gaske rashin kunyar shi ta kai matuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a'a rabu da shi sai yace akwai wasu mutane da za su zo a ƙarshen zamani sai yake cewa ya ati anhu nasun duk da cewa larucin nasa larauci ne wanda yake a kakkare yake bayan da hadisin bai yake duk da cewa ya bada uzuri yace wa fi ma'anahu ma'anar hadisin yake ne sai yace wasu matasa za su zo sai yace sarawiluhum a'lal ka'abai za su ringa dage wandan su sama da idan sau sai yace wa idza ra'a al-insanu salatahum wa siyamahum wa qira'atahum ya haqiru ma huwa alayhi min al-ibadat idan mutun yaga yanda suke sallah da yanda suke azumi da yanda suke karanta al-qur'ani to zai wulakantar da ibadar sai yaga cewa shi baya komai akan su kenan sai yace yukaffiruna al-muslimuna shi kuma wanda ya kamata yukaffiruna al-muslimina wato suna kafirtar da musulmi kuma wato suna yadda da kafirai maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adil yace in har na cin musu na riske su, yace zan kashe su irin yanda wato kisa wanda yake na adawa. Sai yake cewa ya malam, fatabayyana li anna ahlas sunna alladhina na'ishu bihim fi zamanina hadha nalu bihadhihi sifat, ko kuma nalu hadhihi sifat. Sai yace he na fahimci cewa ahlus sunna wanda muke rayuwa da su a wannan zamani su suke da irin wannan sifofi, ga tsi da sallah, ga karatun alqur'ani, ga yawan azumi, an gane ku, ga kuma dage wando. Shine sai yake cewa fa ma za na kudu ya muallim an hadhal hadith, menene zamu iya fada game da wannan hadith, walimadha la asma'u ahlas sunna yaqra'una hadhal haditha wa amsalahu, me yasa wai ba ma jin ahlus sunna suna karanta wannan hadisi da makamantan shi. Ya abinda zamu ce anan amsa ta farko karo ne bai kawo ba, a gaya mana wani hadisi muka taba wucewa wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, muka tsallake shi duk a karatun da muke, kuma zamu zo kan shi. Ai muna da darussa wadanda suke na Bukhari da darasi wanda yake na Sunan Tirmidhi. Sai yace ka dau hakuri ya malam, wato ina fatan ka karanta wannan takaddatawa. A takaice hadisin hadisi ne sahihi, kuma haka ya tabbata. Wannan kuma kasancewar sababin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ganima ce ta yaki, kuma yakin Hunayn. Sai aka samu wani mara kunya, sai ya tashi yake cewa idin, yace ya manzon Allah kai adalci. Manzon Allah sai yake cewa faman ya adil idza lam ya adilillahu wa rasuluhu, in har Allah da manzonsa ba su yi adalci ba, to wane ne zai yi adalci a doron kasa? In har Allah da manzonsa ba su yi adalci ba, hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baci, ya tashi ransa ya baci, wanda wannan magana da yayi an gane ko ta bata ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rai matuka, kamar yanda shi wannan wanda yayi maganar ta fada kunna Abdullahi dan Mas'ud, ba a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai, shi wannan kenan a wannan a waccan riwaya. Abdullahi dan Mas'ud sai yazo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ai ga abinda wane ya fada, ya ce wai kai adalci, ka ji tsoron Allah kai adalci. Manzon Allah yake ce ma Ibn Mas'ud, in har Allah da manzonsa ba su yi adalci ba, wane ne zai yi adalci? Abdullahi dan Mas'ud yace fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yi jajjawur kamar an kwaba lalle, ransa ya baci. A ƙarshe sai manzon Allah yake cewa tabbas laqad uziya Musa bi aksara min hadha, manzon Allah yace tabbas an cutar da dan uwana annabi Musa fiye da cutar wanda aka mu, amma me annabi Musa ya hakuri ya dauka? Manzon Allah sai ya sauka ya huce akan wannan fushi da manzon Allah yake. Daga wannan lokaci Abdullahi dan Mas'ud ya ci ma kanshi alwashin cewa nan gaba irin wannan magana ba zai dauko ba ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To a wata riwaya ingantacciya kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya fada masa, ya ce ya rasulullahi idin, ya ce kai adalci. Manzon Allah ya ce masa in har Allah da manzonsa ba su yi adalci ba, wane ne zai yi adalci? Wanda ya fada masa wannan magana ana kiran shi zulhuwaisaratul yamani, wanda kuma ya nemi izinin gamawa da shi shine Umar, Allah ya kara masa yadda. Manzon Allah ya ce masa a kyale shi, ya ce daga cikin ire-iren shi akwai waɗanda za su zo. Manzon Allah ya ce za ku ringa wulakanta sallarku game da sallarsu, ku ringa wulakanta azuminku game da azuminsu, kuma za ku ringa wulakanta karatun alkur'aninku game da nasu. To wannan kasancewar ana kiransu khawarij, wanda kuma suna daga cikin waɗanda suka kulla a ƙarshe tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine tushensu, shine cibiyarsu, khawarijawa, ƴan tawayen musulunci, waɗanda kasancewar kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta su, sun yi fice a wajen ibada, ƙwarai da gaske sun yi fice a wajen ibada. Kuma su matsalarsu ɗaya shine kafirtar da musulmi, dan aiki wanda yake na saba ma Allah subhanahu wataala da zaran ka aikata babban laifi a aqidal khawarij ka kafirta. Mu kuma anan kowa ya koma karantarwa ahlus sunna wal jamaa, ina aka taba jin mun kafirtar da mutun game da aikata babban laifi? Mun karanta anan ba su ɗaya ba su biyu ba, musulmi baya kafirta a sanadiyar aikata babban zinubi sai dai idan ya halitta haka. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Mun karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazunu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum bidhalika fa ajruhu ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa ujiba fid dunya fa huwa kafaratullah wa man asaba min dhalika shay'an kuma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a fa anhu wa in sha'a aqabahu. Hadisin yana cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari, wanda wannan shine kaida wanda ahlus sunna wal jamaa suka gina aqidar su cewa musulmi baya kafirta a sanadiyar aikata babban laifi matukar bai halitta haka ba. Manzo Allah yace ku kullu yarjijiniya da ni a bisa cewa ba za ku hada bautar Allah da wani, ba za ku yi sata ba, ba za ku yi zina ba, ba za ku yi kisan kai ba, ba za ku zo da yankin ƙarya wanda kuke yanka tsakanin hannuwanku da ƙafafuwanku, kuma ba za ku saba ba game da dukkan wani abu wanda yake ma'ruf wanda shari'a ta ce ku yi. Sai manzo Allah yace duk wanda ya cika da wannan yarjejeniya sakamakon cika alƙawarin sa na ga Ubangiji subhanahu wataala, sai yace duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan, yayi kisan kai ko yayi sata ko yayi zina, fa uqiba fid dunya aka yi masa uquba a duniya fa huwa kafaratullah. Wannan haddi da aka masa manzo Allah yace shine kankarar zunubin sa. Allah ba zai bincike sa ba da wannan laifi a gobe kiyama. Mai aure ne yayin zina aka jajjefe shi har ya mutu, Ubangiji ta'ala ba zai kama shi da laifin zina a gobe kiyama. Farawo ne ya saci gulgudan abin da ya isa a yanke masa hannu, aka cafke shi aka yanke masa hannu, a gobe kiyama Allah ba zai bincike shi ba game da laifin sata, sai dai wani laifi na daban. Sai yace duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa aka masa uquba a nan duniya, manzo Allah yace wannan uquba ita ce kankarar zunubin sa. Sai yace wa man asaba min zalika shay'an, wanda ya aikata wani abu daga cikin haka, thumma satarahu Allah, sannan Allah ya rufa masa asiri ba a cirke shi ba, fa huwa ila Allah, lamarin sa na ga Ubangiji subhanahu wataala, idan ya mutu akan haka bai tuba ba. In sha'a afa anhu, in Allah ya ga damar masa rangwame yayi masa rangwame, wa in sha'a aqabahu, idan Allah ya ga dama kuma ya masa uquba gulgudan laifinsa a ƙarshe, idan akwai imani tare da shi ko mun kankanta to hukumar shi ita ce aljanna. Kuma nan mun faɗa mun maimaita ka koma cikin muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani, a cikin ta yake cewa wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla, ɗaya daga cikin musulmi masu kallon gabas su yi sallah a sanadiyar aikata babban zunubi, to ba mutum bai kafirta sai dai in halitta haka yi, domin duk wanda ya halitta haram wannan ya kafirta, ko mutumin da ya haramta halal, domin halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wataala. Duk wanda yayi da awar halittawa ko haramtawa, to wannan yayi tarayya da Ubangiji subhanahu wataala a cikin abin da yake haƙƙin sa. To dan haka kasancewar anan da yake cewa yukaffiruna almuslimina, suna kafirtar da musulmi, wannan haka ne aqidal khawarij ce. In ka aikata babban laifi ka kafirta, kuma anan su da yawa kaje wajen mutane wannan aqidar ta yadu, sai a ce mutumin da ya kashe kansa ya kafirta, alhali kashi kisan kai wannan laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka. Dan ka kashe ran wani ko ka kashe ranka, wannan baka kafirta ba a matsayinka na musulmi, ka zo dai da babban laifi. To dan haka anan kasancewar da yake cewa wannan sifofi sun bayyana ga ahlus sunna wanda muke rayuwa da su a yau, anan abinda muke tambayar shi shin ina ne ake buƙatar wanda mumini ya tsaya ya koma cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma nan kusai ya koma cikin babul fitra a ƙarshen littafi wanda yake na risala? Yace wanda mumini iya inda aka san shi tsakiyar kubri, gaya a cikin risala, kuma haka yake cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah yake cewa ku yi gyabtu kamar yanda naga mala'iku suna gyabtu a wajen Ubangijina. sai aka tambaye shi daidai ina gibtan mala'iku yake, sai ya ce ila an safi saqaihim izuwa tsakiyar kaburinsu. Kuma haka Ibn Umar ya saki gibtansa zanan shi ya wuce idan sau yana jan kasa, manzon Allah ya ce ya kai Ibn Umar, manzon Allah ya ce janye. Ibn Umar ya janye, manzon Allah ya ce masa ƙara janyewa. Ibn Umar ya janye, manzon Allah ya ce masa ƙara janyewa. Ibn Umar ya janye. Aka fada ga Ibn Umar a daidai ina manzon Allah ya kyale kai, ce lokacin da ya zo tsakiyar kubri. Kuma haka gibtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, zanan da yake daurawa tsakiyar kubri ne, wannan shine sunna. Kuma sallah da kace ahlus sunna suna kyautata sallah, so kake mu ringa sallah irin ta ku kotan kurciya, sallar ta ko shekara dubu kai kana yi Allah ba zai karba ba. Ka koma cikin sahihul bukhari, cikin kitabus sala, kaga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah. Wani sahabi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi ruku'u yace wallahi saboda jimawar da yake, sai mun yi zaton cewa manzon Allah ya manta da sallah yake. Idan ya dago daga ruku'u kafin a je sujada yace sai mun yi zaton cewa ya manta. Haka idan aka yi sujada yace sai mun yi zaton cewa ya manta. Tahiyar da kuke takaitawa bakin salihin, haka kuke so kowa ya bubbuga sallah, tahiyar ma ba sa ida sawa balantana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma alqur'ani da ahlus sunna suke kyautata karatunsa, alqur'ani da tajawidi ya sauka. An gane ku? Ba irin karatun ku ba innar rududu wanda ba a san banye ake yi, da tajwidin sai sauka kamar yanda Ubangiji ta'ala yake fada warattilil qur'ana tartila. Kuma Ubangiji ta'ala yake fada innal ladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ka koma cikin jazariya yake cewa wal akhzu bit tajwidi hatmul lazim man lam yujawwidil qur'ana athim لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصل. القران da tajwidin shi ya saukaka, koma da tattafai na qira'a, neman ilimin tajwidi wajibi ne. Duk mutumin da zai karanta alqur'ani dole ya karanta alqur'ani da tajwidin sa, kowanne harafi ka bashi haƙƙin sa. Sannan kuma azumi, ko kuna azumi irin na baban giwa, sai watan Rajab ya kama ku yi ta azumin da ba a sa ku, mutum ya kwashe wata guda, wani ya wata uku yana azumi. Ga azumin da ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, azumin Litinin da Alhamis, da azumi uku a kowane wata. Ba alfahari ba, galibin in ka samu waɗanda suka lazimci waɗannan ahlus sunna ne. Me yasa? Saboda kullun su suke karanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su yi kokarin koyi da shi. Don haka a nan abinda nake so mu sani, wannan hadisai da ire-irensu suna dora ma ahlus sunna wal jama'a. Wallahi tallahi duk wanda ya dora hadisin wannan akan ahlus sunna ya kuskure. Wannan hadisi ne na khawarij, kuma ka koma da tattafan magabata. Khawarij wanda Ali ibn Abi Talib ya yake su, wanda kuma Al-Hajjaj ibn Yusuf shi ma ya yake su, duk da cewa Hajjaj yana da wasu ayyuka waɗanda suke na kuskure wanda yayi na ta'addanci. To amma yana daga cikin gudunmuwar da ya kawo shi ma ya yaki khawarij, ya fatattake su. Don haka kasancewar waɗannan tabbas khawarij ne, kuma ka koma da tattafan ahlus sunna wal jama'a, musamman da tattafai na aqida, a kullum malamai suna mai da martani akan su da su da al-mu'tazila, da su da al-mu'tazila. Don haka kafirtar da musulmi abu ne dole, sai da sai mutun yayi taka tsantsan bayya halatta, ba kowa bai ke iya dora kablasar akan mutun. Wannan kuskure ne. Ba mamaki a samu su daga cikin ahlus sunna waɗanda suke tajarru'in kafirtar da mutum ba tare da dalili ba. Wannan kuma babban kuskure ne, ba dan mun yarda da aikin da suke yi ba. Na ka ce ma mutum mushriki, ko ka ce ma mutum kafiri, ko ka ce ma mutum mubtadi dan bid'a, wallahi tallahi sai kana da dalilin da ya tabbatar da wannan. In ku ka sake ka kafirtar da mutum ba tare da dalili ba, to wannan kalima za ta dawo kanka. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Dan haka ba kowa ba karazibe zai iya cewa ai wani kafiri ne ya aikata, tunda ya yi kaza ai ya kafirta. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa illa an taro kufran bawaha, sai kun ga kafirci a bayyane. Dole sai kana da dalili wanda babu wani tawili. Dalili ne ƙararrawa wanda yake tabbatar da kafircin mutum. Don haka ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace kafirtar da musulmi dan sun aikata wasu ayyuka na laifi. Dole sai mutum yayi abinda ya tabbatar da kafircin sa. Kuma don haka su kansu malamai suna taka tsantsan a wajen kafirtar da musulmi akan wani aiki da sai an tabbatar da cewa aikin da yayi ya kafirtar da shi, kuma sai an je an kafa masa hujja. In ya ki dawowa, sannan za a iya zartar masa da wannan hukunci. Wato, kamar yadda muka faɗa darasi da ya gabata, muna cikin wato babu tawahu, wato baban da ke bayani game da kaskanta kai. Lafazin at-tawadu, kamar yadda bayani ya gabata, kishiya ne na at-ta'ali. In aka ce at-ta'ali, shine ɗagin kai, ka nuna cewa kai wata tsiya ne. Idan ku aka ce at-tawadu, shine kaskanta kai, ka nuna cewa kai ba matsayinka ba kowa bane. Don haka muka yi bayanin cewa duk mutumin da ya sadda kansa ga waɗanda suke tsaransa, tamkarsa, to wannan shine ake kiran shi mutawadi. Waɗannan sa'anninka ne, ba abin da suka fi ka, amma sai ka mai da kanka kai kake ƙasa da su. To me wannan hali shine ake kiran shi mai kaskanta kai. Mutumin da a cikin sa'anninsa ba komai ba ya fi su, sai ya nuna cewa ya fi su, wannan shine ake kira mai girman kai. Wanda in aka ce at-tawadu, kamar yadda bayani ya gabata, ma'anarsa kamar yadda malamai suka faɗa, shine ru'yatul insani nafsahu duna ghairihi fi sifatil kamal. Mutum wato ya ringa ganin kansa cewa koma bayan jama'a yake a cikin dukkan wata sifa wadda take ta cika ta daraja. Duk wani matsayi kaga cewa kai ne ƙasa kowa ya fi ka. Wannan shine ake kira da wato kaskanta kai. Wanda mun wuce da aya ta farko da malam ya shigo da ita a babin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, waqfidu janahaka lil mu'minin. Ubangiji ta'ala yake faɗa ga manzansa, ka kaskanta sasanninka ga mu'minai. Kamar yadda can cikin suratul shu'ara, Ubangiji ta'ala yake faɗa, waqfidu janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ka kaskanta sasanninka ga duk wanda ya bi ka daga cikin mu'minai. Don haka wannan umarni ne ake mafiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kar mu fahimci cewa umarnin ya taka burki a kansa, ya hada dukkan wani mumini har izuwa kiyama. Kaskanta kai ga duk mai imani wannan wajibi ne. Mumini haramun ne ya yi ɗagin kai, ya nuna cewa ya fi wani. Don haka duk matsayin da Allah ya kai ka, kamar yadda muka yi bayani, a matsayinka na mumini baya halatta ka yi ɗagin kai. Sawa'an ilimi Allah ya azurta ka da shi, domin ilimi shi ke sama da komai. Duk ilimin da Allah ya baka, to abinda ake bukata ka nuna cewa kowa ya fi ka, domin ilimin nan ba da shi ba aka haife ka. An gane ku? Kuma zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai, kuma amana ce Allah ya dora maka kuma don ya jarraba ka. Za ka iya ba da wannan amana ko ba za ka ba da ta ba. Haka in dukiya Allah ya maka, shi ma matsayi ne daga cikin matsayin da Allah yake kai bayinsa. To a wannan dukiya da Allah ya maka, kar ka ɗauki cewa kai kake sama da wani, ka ɗauki cewa kai kake ƙasa da kowa. Idan mulki Allah ya damƙa maka, to abinda ake buƙata ka ɗauki cewa wata jarrabawa ce Ubangiji ta'ala ya maka, kuma ka ɗauki cewa kai kake ƙasa da kowa, kowa shi yake sama da kai. Don haka dai a taƙaice, duk wani matsayi na daraja idan Allah ya kai bawansa mumini, to ba a buƙatar ya ringa ganin cewa shi ya kai wani fage wanda ya kira kowa. Abinda ake bukata ya ga cewa shi yake ƙasa da kowa, kowa ya fi shi. Musamman ga 'yan uwanka muminai, kamar yadda anan Allah ya kayyade mana cewa ka kaskanta kanka wato ga muminai. Don haka mumini dan uwanka shine zaka kaskanta ma kai. Amma duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala, haramun ne a matsayinka na mumini ka sadda kai gare shi. Kafiri abinda ake bukata ka nuna masa cewa kai kake sama da shi. Kai kafi shi daraja, kai kafi shi kurjini a nan duniya, kuma kai kafi shi matsayi a gobe kiyama. Don haka kafiri ba shi da kima, ba shi da kima daidai da misqala zarra. Don haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa in har ma muna tafiya, hanya ta hada mu da waɗanda suke ba musulmi ba, Yahudawa da 'yan mushaw, manzon Allah ya ce mu matse su da bango, kar mu bar su su bi tsakiyar titi. Domin tsakiyar titi ta musulmi ce, ba su cancanta ba su bi, domin mumini shi yake da daraja, shi yake da ɗaukaka. Yau za mu tashi kenan aya ta gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Allahu azza wa jalla, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhallazina amanu ya ku jama'a ta mu'minai man yartadda minkum ma'ana ya ku jama'ar da kuka gasgata ubangijinku kuka gasgata manzanninsa man yartadda minkum an dini duk wanda ya ridda daga cikinku ya bar addininsa Addini da ake nihi a nan shine addinin musulunci domin a wajen Allah babu wani abin da zai karba sunan addini face musulunci kamar yadda yake inna dina indallahi alislam addini a wajen Allah shine musulunci duk wani addini kuma bayan musulunci sunansa shirme da hayaniya domin duk wanda ya samu Allah subhanahu wataala a gobe kiyama da wani addini wanda yake ba musulunci ba Allah ba zai karba masa ba kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba a gobe kiyama ba za a karba masa ba kuma yana daga cikin tafaffi wanda makomar su ita ce wuta don haka da yace man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda daga cikin ku gabarin addinin sa abinda ake nihi da ridda wato shine juya hannun agogo baya bayan Allah ya azurta ka da musulunci wato ka kafirta wal iyazu billahi wanda kasancewar wannan kusu da yawa zaka ga mutun ya musulunta amma zuwa wani lokaci shedani ya karkatar da shi wal iyazu billah ya sanya shi ya zame daga cikin wannan addini na musulunci wanda kasancewar ita ridda abubuwa ne waɗanda suke da dama waɗanda sukan iya sanya mutum ya bar musulunci wanda kala uku ne akwai waɗanda suke maganganu ne akwai waɗanda suke ayyuka ne akwai waɗanda kuma kudiri ne wanda yake na zuciya yana daga cikin abubuwan da suke sanya mutum ya yi ridda shine izgili da addinin Allah kai izgili da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kamar yanda idan mutum ya dage wandansa ya zo daidai tsakiyar kwabri sai a ringa cewa wandan tsallaka wuta ko kuma ya sanya wandan kanan shi ba da mai wannan wando ba kake izgili da fiyayyen halitta kake izgili wanda in kai izgili da fiyayyen halitta kai izgili ne da mahaliccin sammai da kasai da abin da yake tsakankanin su an gane ko duk wanda ya yi izgili da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko da ya yi aiki da wannan abin wallahi ya kafirta wanda nassi ne na alqur'ani ubangiji ta'ala yake fada dangane da wasu daga cikin jama'a ana kan hanyar tafiya zuwa yakin tabuka sai suka ringa maganar cewa wai sai suke cewa ba mu taba ganin wato mafi kwadayin cika ciki mafi ya ƙaryar halshe mafi ya tsoro a fagen daga sama da waɗannan makarantan namu suna nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa wai ba su taba ganin mutumin da ba shi da himma a rayuwarsa kawai sai dai yayi gangan kare ya cika cikinsa da abinci ba su taba ganin mutum wanda yake mafi ƙaryar zance wato wai sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa kuma ba su taba ganin mafi tsoro a fagen daga sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa wannan mummunar kalima da suke fada sai ta fada kunnan wani sahabi sai ya ce wallahi sai na faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda kuka faɗa take yanke ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya bashi labarin wannan abin da yaji kafin ya isa alqur'ani sai ya riga ya shi daga saman bakwai ubangiji ta'ala ke faɗa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وبنجي تعالى يتي ولئن سألتهم نارنس إذا جرمانا دبواياتا إن دا ذاك تنبيس ميسا فكي إرم وانا مياغو مغنغن لا يقولن وبنجي تعالى يتي للين زاسباك أمسر چي وإنما كنا نقوب ونالعب mun kasance ne kawai muna kutsawa a cikin hira, muna wargi ne don mu sare nisan tafiya. Wannan na nuna mana fadin ilimi na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance. Nan Allah yana ba manzansa labarin cewa masu miyagun maganganun nan in ka tambaye su ga amsar da za su baka. Inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Cewa kadai muna kutsawa ne a cikin hira, muna wargi domin sare nisan tafiya. Ubangiji Ta'ala ya ce kulce da su a billahi, shin yanzu da Ubangijinku mahaliccinku, wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un, kuka zamanto kuna izgili, yanzu da Allah da manzansa da ayoyinsa kuke izgili. La ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum. Ubangiji Ta'ala ya ce kada ku ba da wani hamzari, tabbas kun kafirta bayan imanin da kuka yi. Tabbas kun kafirta. Kaga anan me ya kai su zuwa kafirci, shine izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa. Don haka idan ka koma cikin littattafai, musamman mudawwalat, littattafai waɗanda suke na fiqhu, zaka samu kowane malami yayi babi wanda yake na ridda. Idan ka koma nan cikin Aqrabul Masalik ko cikin Muktasar Khalil, sun zano sama da abu 20 wanda yake iya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin musulunci. Wanda duk ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa in ka aikata to ka kafirta, ka bar musulunci. Wanda akwai maganganu, akwai ayyuka, akwai kuduri wanda yake na zuci. Don haka Sheikhul Islam Allah ya ji kansa ya wallafa littafi mai sunan Nawaqidul Islam. Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya ji kansa ya wallafa littafi mai suna Nawaqidul Islam, wanda ya zano kamar abubuwa 10 waɗanda galibi su ne suka fi yawan aukuwa a cikin jama'a yau da gobe, ba dan bakin su kenan ba, wanda kuma kowane ɗaya daga cikin su akwai dalili daga cikin Alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda suka tabbatar da cewa duk wanda ya zo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ya kafirta. To dan haka shine anan Ubangiji Ta'ala yace man yartadda minkum an dinihi, duk wanda ya ridda daga cikin ku gabarin addininsa, fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin, da sannan Allah zai zo da wasu jama'a na musamman sune mu'mine. Dan kada kai tsammanin cewa in ka yi ridda ka rage Allah da wani abu, ka tauye addinin musulunci da wani abu. Kana yin ridda mutun dubu Allah zai musu dacin shiga musulunci, da kai da su kuma waye fi wani. Wa inta tawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ubangiji Ta'ala mawadaci ne, ibadar mai ibada bata ƙara shi, kafircin kafiri baya rage shi. Don haka a cikin hadisi wanda yake Al-Qudsi, Ubangiji Ta'ala yake cewa ya ku bayina, ba ku kai matsayin da za ku cutar da ni balantana ku cuce ni, ba ku kai matsayin da za ku amfanar da ni balantana ku, ba ku kai matsayin da za ku amfane ni balantana ku amfanar da ni. Yace ya ku bayina, da a ce farkon ku da ƙarshen ku, mutanen ku da aljannun ku tun daga Adam har zuwa kiyama, za su zamanto a bisa zuciyar mutum daya-daya, a ce gaba ɗayan mu zuciyar mu a wayi gari ta zamanto irin zuciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen imani. Ba za mu dada Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da komai a cikin mulkinsa, ma za da zalika fi mulki shay'a. Kuma inda a ce al'umma mutun da aljan tun daga Adam har zuwa kiyama za su zamanto a bisa mafi lalacin zuciyar mutun daya, a ce kowa zuciyarsa irin zuciya ce ta Fir'aun, to gaba ɗayan mu ba za mu tauye Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da wani abu daga cikin mulkinsa. Don haka kafircin kafiri baya rage Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ibadar mai ibada bata ƙara shi. Don haka sai ya ce man yartadda minkum an dinihi, duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addininsa, kada ya tsammani ya rage Allah da wani abu, kansa ya cutar. Inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa. Sai yace fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin, da sannu Ubangiji Ta'ala zai zo da wasu jama'a na musamman, yuhibbuhum, jama'ar da Allah zai kaunace su, wa yuhibbunahu, an gane, kuma su ma wannan yuhibbuhum, wanda Ubangiji Ta'ala zai kaunace su, wa yuhibbunahu, su ma kuma su kaunaci Ubangijinsu. Wanda daman ɗabi'a ta mumini duk wanda imani ya samu zama a cikin zuciyarsa, to san Allah zai zamanto ya kira komai a cikin zuciyarsa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, wallazina amanu ashaddu hubban lillah, shine yace da sannan Allah zai zo da wasu jama'a, yuhibbuhum, Ubangiji Ta'ala ya kaunace su, wa yuhibbunahu, su ma su kaunaci Ubangijinsu. Wanda daman gaya shine ka samu yaya zaka yi Allah ya kaunace ka, domin duk wanda Allah ya kaunace shi to wannan kakar shi ta yanke saka, duk abin da yake bukata a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira ya cin masa. Don haka kasancewar san Allah subhanahu wa ta'ala yana da alamomi waɗanda suke nuna cewa duk mutumin da muka ga yana da irin waɗannan sifofi, to za mu tabbatar da cewa masoyin Allah subhanahu wa ta'ala ce. Na ɗaya daga cikin alamar da take nuna cewa bawa yana son Ubangijinsa, wato shine yawaita ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya zamanto ba dare ba rana a cikin dukkan yanayin rayuwarka banda ambaton Allah baka da aiki. Kamar yadda wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ya Rasulullahi, shari'o'in addinin musulunci sun yawaita a kaina, ma'ana hanyoyin sun yawaita, gaya kayi kaza kayi kaza kayi kaza. Ya ce, ya Rasulullahi, nuna mun hanyar da zan yi ruku da ita. Manzon Allah ya ce masa, la yazalu lisanuka ratiban min zikrillahi azza wa jalla, kada harshenka ya gushe yana danye game da ambaton Ubangijinka. Don haka alamar da ake gane bawa yana kaunar Ubangijinsa shine yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, wanda in aka ce ambaton Allah shine abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu, wanda musulmi idan muka koma rayuwarsa gaba daya ibada ce. Ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana, idan ka tashi daga bacci ga addu'ar da zaka yi, idan zaka saka tufafinka a jikinka ga addu'ar da zaka yi, idan zaka shiga ban daki ga addu'ar da zaka yi, idan ka zo zaka yi arwalla ga addu'ar da zaka yi. Sallah gaba dayanta dama ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ne. Idan zaka fito daga gida ga addu'ar da zaka yi, idan zaka hau kekenka ko wani abun hawa ga addu'ar da zaka yi, idan ka hadu da wanda Allah ya jarrabe shi da wata rashin lafiya ga addu'ar da zaka yi, in kasuwa zaka shiga ga addu'ar da zaka yi ta shiga kasuwa. Haka duk iya abin da zaka yi a rayuwarka, in abinci zaka ci ga addu'ar da zaka yi, in ka gama cin abinci ga addu'ar da zaka yi. Mumini rayuwarsa gaba ɗaya ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ga zikiri wanda yake na sahi, ga zikiri wanda yake na marici, sannan kuma ga zikiri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar mu kofa buɗe mu yawaita irin su hailala, irin su salati ga manzonmu sallallahu alaihi wa sallama da istighfari da sauransu. To dan haka wannan alama ce wadda take nuna san Allah subhanahu wa ta'ala da kaunarsa, mutum ya nace akan ambaton Ubangijinsa. Ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala ku ibada ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya karantar da mu ga yanda zamu yi. Don haka Larabawa ka'ida suke cewa duk mutumin da yake kaunar abu to zai cika ambatonsa, abinda kake so shine kake cika yawan ambatonsa. Don haka mutumin da yake son Allah to shine zai yawaita ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma dole duk abin da zaka yi na zikiri sai ka biyo hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaye zikiri, domin ba mu da mudibi abun koyi illa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi Allah ya zaba ta kanas ya turo shi domin ya koya mana ibada. Don haka zikiri da zaka yi da duk wasu addu'o'i sai ka koma cikin sunna tacicciya yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kai ma kai. Sannan daga cikin alamomin da suke nuna mutum yana son Allah shine son wanda ke son Allah da wanda ke son manzansa. Duk mutumin da ka tabbata masoyin Allah ne to dole kai ma shi ma dole ka kaunace shi. Wannan son wanda yake son Allah alama ce wadda take nuna kana son Allah. Don haka wanda za mu fifita son shi akan kowa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, domin ba wanda yafi kowa son Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Don haka dole sai mun fifita kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan duk abin da muke so a rayuwarmu, mu fifita kaunar shi akan son kanmu, haka nan akan son ƴaƴanmu, haka nan akan son mahaifanmu, haka nan akan son jama'a gaba daya. Kamar yadda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi, hadisin na cikin sahihai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'i. Dayan ku ba zai yi imani cikakke wato sai na zamanto ni na fi soyuwa a wajensa sama da mahaifansa, sama da ƴaƴansa, sama da kansa, sama da jama'a gaba daya. To dan haka dole ne mu kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu kaunaci iyalin gidansa, mu kaunaci khalifofinsa, mu kaunaci dukkan wasu shuwagabanni na musulunci, kuma malaman da muke rayuwa da su, malamai waɗanda suke masu bin Allah, dole ne mu kaunace su, domin in mun kaunace su wannan ita ce alamar take nuna cewa muna son Allah. Duk wani malami wanda yake na Allah mai kira zuwa bin gaskiya, wannan a matsayin mu na mu'minai dole ne mu so shi, dole ne mu kaunace shi. Kaunar da zamu masa wannan alama ce wadda take nuna muna son Ubangijinmu. Sannan alama ta uku wadda take nuna bawa yana kaunar Ubangijinsa shine tsara dokokin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Bakin gwalgwado, abinda aka dora maka na doka kana yi, abinda aka ce ka daina kana dainawa, wannan alama ce wadda take nuna kana son Ubangijinka Subhanahu wa ta'ala. Dan haka ta inda zamu gane mutumin da in aka ce ga wani aiki ya tunkaro shi, kuma ga wani aiki da Allah ya wajauta masa, zai dakatar da wannan aiki nashi ya je ya sauke abinda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya dora masa. Ka bude shagonka, ƴan ciniki sun zo, gaya kuma an tada ikamar sallah, lokacin sallah yayi. To in har kana kai masoyin Allah ne, to zaka ce ku dakata, ka kulle wannan shago, ka je kai sallah, ka bada haƙƙin da yake kanka na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, sannan ka dawo a ci gaba da shagali wanda yake na duniya. In lokacin ibada yayi, zaka dakatar da duk abin da kake, ka tashi ka sauke nauyin abin da Allah ya dora maka. Wannan ita ce alama daga cikin alamomin da suke nuna mutum yana kaunar Ubangijinsa. Wanda waɗannan alamomi guda uku in mutum ya kiyaye su da sauransu, to waɗannan su ne za su kai ka matsayin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kaunace ka. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabdishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la udiyanna wa la in ista'azani la uizanna. Ubangiji ta'ala yake cewa bawana bai taba kusantata da wani abu wanda nafi so nafi kauna sama da abinda na farlanta masa. Ba abinda Allah ya fi so game da bawansa sama da ya kiyaye abinda Allah ya farlanta masa ya wajabta masa. Sai ya ce bawana ba zai gushe ba yana kusantata da nafilfili, kenan bayan ka kiyaye farilla. Ubangiji ta'ala ya ce hatta uhibba, sai ya kai matsayin da zan kaunace shi. In ka kiyaye farillai kana kokarin biyo baya da ayyuka na nafila, to zaka kai matsayin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai kaunace ka. Sai ya ce fa idza ahabbtuhu, in ku na kaunaci bawana, Ubangiji ta'ala ya ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi, zan zamanto jinsa wanda yake jin abubuwa da shi. Wa basarahu allazi yubsiru bi, kuma zan zamanto ganinsa wanda yake ganin abubuwa da shi. Wa yadahu allati yabdishu biha, kuma zan zamanto hannunsa wanda yake damkar abubuwa da shi. Wa rijluhu allati yamshi biha, Ubangiji ta'ala ya ce kuma zan zamanto kafarsa wanda yake tafiya da ita. Kenan anan in mutun ya tsare farilla ya biyo baya da nafilfili, Ubangiji ta'ala zai kaunace shi. In Allah ya kaunaci bawansa, Allah zai zamanto jinsa. Duk wanda Allah ya zamanto jinsa ba zai saurari wani abu sai abinda Allah ya halitta masa ya saurara. Duk wani abu in dai na ji ne, to ba za ka karkata kunnanka ka saurare shi sai abinda Allah ya halitta maka ka ji. An gane ko? Don haka duk mutumin da zaka ga yana sauraron kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe, to wannan Allah bai zamanto jinsa ba. Inda Allah ya zamanto jinsa, ba zai tsaya ba yana ɓata lokacinsa akan waɗannan abubuwa waɗanda suke na banza. Mutumin da Allah ya zamanto jinsa ba zai zauna wurin da ake yi da mutane balantana shi yayi. In ku ana yi zai yi ƙoƙarin ya hana, in sun ƙi hannuwa ku zai tashi ya bargo. Shine yace zan zamanto jinsa wanda yake ji da shi. In Allah ya zamanto jinka, ba za ka saurari komai sai abinda Allah ya halitta maka ka saurara. sannan yace zan zamanto ganin sa wanda yake gani da shi. Idan Allah ya zamanto ganin ka, ba za ka kalli wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka kalla. Sannan Allah yace zan zamanto hannunsa wanda yake damkar abubuwa da shi. Idan Allah ya zamanto hannunka, ba za ka sake ka dafa wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka dafa. Sannan yace zan zamanto kafarsa wanda yake tafiya da ita. Idan Allah ya zamanto kafarka, ba za ka taka ka je wani wuri sai inda Allah ya yarda da cewa aje. Don haka Ibn Rajab, Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Jami'ul Ulum wal Hikam, yace duk wanda ya fassara wannan hadisi da wata fassara sabanin haka, to ya kauce ma fahimtar magabatan kwarai. Akwai waɗanda suke daukan cewa wai in Allah ya zamanto jin ka, abinda ake a America ko ake a Makka ko ake a ina ne, sai ka bada labarin ai an ce kaza. In Allah ya zamanto ganin ka, daga nan sai ka ce ku kalli Ka'aba kun ganta nan fa. Ko kuma wai in Allah ya zamanto kafarka, wai sai ka je kai azhar a Makka, wai kuma ka zo na ayi la'asar da kai. In Allah ya zamanto hannunka abinda yake kasar Makka, wai an sai ka meka hannu, wai sai ka dauko. To anan in har haka ne, wane ne farkon wanda ya dace Allah ya zamanto kafarsa? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yakin Tabuka da za a tafi, tafiya ce kilo 700 da yan kai. Ga karancin abun hawa, sai da ya zamanto za a hada mutum biyu zuwa uku su ringa baki baki akan raƙumi. In wannan ya hau an yi gaba, sannan ya sauka dan uwan shi ya hau, hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutum biyu aka hada shi. Suka ce ya Rasulullahi, mun yafe maka kai ka hau. Manzon Allah yace to ai ba karfi ba da kuzari kuka fi ni. Tafiya kilo 700 ga tsananin zafi na rana ga karancin guzuri, amma a kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je da jama'arsa. Kuma ga ya lokacin da zai zo hajjin ban kwana da jama'arsa, tafiya kilo 450 daga Makka zuwa Madina, kwana 9 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka yi akan hanya. Tun 25 ga watan Zulqa'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fito daga birnin Madina, sai ran 4 ga watan Zulhijja, a wata riwaya ran 5 ga watan Zulhijja suka shigo birnin Makka. Kai kuma anan ka ce ka je ka yi azhar a can, wai ka zo nan an yi la'asar da kai. To don haka kasancewar kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga su, ka koma cikin hadisai, ana cikin tafiya suke rasa alƙibla, sai bayan an gama sallah sannan a gane cewa ga in ashe ba alƙibla bane ba aka yi sallah. Da kai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waye fi kusaci ga Ubangiji? To sai yayi masa ce ga Ka'aban nan. To don haka kasancewar in Allah ya zama jinka, ba za ka saurari komai sai abinda Allah ya halitta ma. In ya zamanto ganinka, ba za ka kalli wani abu sai abinda ya halitta ma ka kalla. Idan ya zamanto hannunka, ba za ka dafa wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka dafa. Idan ya zamanto kafarka, ba za ka taka ka je wani wuri sai inda Allah ya halitta maka ka je. In ya a ƙarshe sai yake cewa wala in sa'alani la utiyanna, na rantsi da girma na da buwayata, in har bawa na ya roƙe ni wani abu, Ubangiji ta'ala ya ce na dau alƙawarin zan bashi. Wala in ista'azani la uizanna, yace in har ya nemi tsari da kariya tawa game da duk wani abin da yake tsoro, in ma a nan duniya ko a makomar lahira, Ubangiji ta'ala ya ce na rantsi da girma na da buwaya ta sai na bashi kariya. Kaga anan kenan me yake kai bawa ya samu so da kauna na Ubangiji subhanahu wata'ala, shine tsara dokokin Ubangiji. Ka kiyaye farillai, sannan ka yi ƙoƙarin biyo baya da ayyuka waɗanda suke na nafila. An gane ku? Don haka ya ce fasaufa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, da sannu Ubangiji ta'ala zai zo da wasu jama'a waɗanda za su ringa Ubangiji ta'ala zai ƙaunace su, wa yuhibbunahu su ma su ringa ƙaunar Ubangijinsu. Kenan anan akwai tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta al-mahabba. Ubangiji ta'ala yana so so wanda ya dace da girmansa, kamar yadda ya ce inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, wallahu yuhibbul muttaqin, wallahu la yuhibbul zalimin, inna allaha la yuhibbul kha'ini. Kamar kuma yadda ya ce qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. To shine anan sai ya ce wayu hibbunahu, kuma za su kaunaci Ubangijinsu. azillatin alal mu'minina, waɗannan jama'a da Allah zai zo da su halinsu masu kaskanta kai ne ga ƴan uwansu mu'minai, ba sa nuna ɗagin kai game da ƴan uwansu mu'minai masu sadda kai ne, suna ganin cewa kowa yafi su daraja, kowa yafi su matsayi. A izzatin alal kafirina, kuma masu nuna ji da kai ne da kasaita ga duk wanda ya kafirce ma Allah. An gane, kaga wannan yana nuna mana kamar yanda waccan aya ta gabata da Allah ya ce ka kaskanta sasanninka ga ƴan uwanka mu'minai, ga mu'minai. To don haka nan Allah sai ya siffanta mana mutanen ƙwarai wanda Allah zai zo da su, wanda halinsu sai ya ce azillatin alal mu'minina, masu kaskanta kai ne ga ƴan uwansu mu'minai. Sai ya ce kuma a izzatin alal kafirin, masu ɗagin kai da nuna isa da kasaita ga duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka wannan ita ce kuma sifa ta mazanjiya, kuma haka wannan sifa ta mazanjiya take cikin attaura da injila. Ubangiji ta'ala ke faɗa Muhammadun Rasulullah, wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Ubangiji ta'ala ya ce ashidda'u 'alal kufari, masu tsanani ne ga kafirai, duk wanda ya kafirce ma Allah babu sassauci game da shi. Kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilza, ashidda'u 'alal kufari, masu tsanani ne ga kafirai, sai ya ce ruhama'u bainahum, amma masu tausayi ne tsakankaninsu. Kaga ga dan uwanka mumini ka tausaya masa, ka nuna cewa shi yake sama da kai, kai kake kasa da shi. To wannan ita ce sifa ta mazanjiya. Dan haka suka yi fice, suka kire kowa, yanda suke kaunar juna tsakankaninsu, kuma yanda suke tausaya ma juna. Ga duk wanda yake son Allah, yake son manzansa, dole shi ne abin son mu, kuma dole za mu sadda kanmu mu nuna cewa shi yake sama da mu duk matsayin da Allah ya kai mu. Domin duk wanda ya siffanta da wannan sifa ta kaskanta kai, shine Allah ya masa alƙawalin dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa tilkad darul akhiratu naj'alu hadil ladina la yuriduna quduwan fil ardi wala fasada wala aqibatu lil muttaqin. Ubangiji ta'ala yace wancan gida wanda yake na ƙarshe ita ce lahira, aljanna kenan. Naj'alu ha, Ubangiji ta'ala yace muna sanya wannan gida lil ladina la yuriduna quduwan fil ardi, ga waɗanda ba sa nihin ɗagin kai abin ƙasa, wala fasada, kuma waɗanda ba sa nihin yaɗa ɓanna abin ƙasa. Ubangiji ta'ala ya ce aljanna ta su ce a gobe kiyama. To don haka kenan a nan shi ne sai yake cewa yujahiduna fi sabilillahi, sannan sifarsu ta uku za su ringa ba da iya ƙoƙarinsu da ransu da dukiyarsu domin ɗaukaka addinin Allah, shi ne jihadi. Ka sadaukantar da rayuwarka, ka sadaukantar da dukiyarka domin addinin Allah ya kire kowane addini. Wala ya khafuna lawmata la'im, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ba sa tsoron zargin mai zargi, in dai akan gaskiya ne, duk abinda za ka faɗa ka faɗa, in dai gaskiya ce sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta. An gane ko, ba maganar gudu babu ja da baya, shine Allah ya ce wala ya khafuna lawmata la'im, ba sa tsoron zargin mai zargi. Don haka dage kafar wandonka, manzon Allah ne ya ce ayi, duk wanda kuma ya saki wandonsa in dai ya wuce idan sau makomar shi ita ce wuta, wannan abin da ya wuce idan sau za a babbaka shi da wuta a gobe kiyama, kamar yadda manzon Allah ya ce ma asfala minal kabaini fa fil nar, duk abin da ya wuce idan sau manzon Allah ya ce yana cikin wuta a ranar kiyama. An gane, shi ne ya ce wala ya khafuna lawmata la'im, ba sa tsoron zargin mai zargi, in dai game da gaskiya ne, in dai Allah ya ce ayi ko manzansa ya ce ayi, to ka shekarar dubu kana zagin su ba za su ma waiwaya maka ba. An gane ko, shine Ubangiji ta'ala sai ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim, wannan kyauta ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda yake bada ta ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa. Ubangiji ta'ala kuwa mayalwacin fadla ne, in yayi nihin baka ba wanda ya sai hana maka, kuma in bai baka ba ba wanda ya sai baka, kuma masani ne game da halayen bayansa, kuma shi yafi sanin, yafi kowa sanin wane ne yafi cancanta shiriya. Don haka dai a takaice ita wannan aya tana nuna mana na daga cikin sifofin mu'minai wanda Allah ya musu tanadin aljanna a gobe kiyama shine kaskanta kai. Mumini ba a san shi ba da nuna isa da kasaita cewa ni nafi wa ni, duk matsayin da Allah ya kai ka abinda ake bukata ka sadda kanka. Lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.